نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادواء وانا مسلاة شيمي تارن البركة مسلاة شنغ واللغة أنا تشكين غرم بوشي أجهر بوشي وانا يمتشينا الخميس yau 11 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 6 miladiya ta 2016 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi yayin da muke cikin tafsiri muke cikin kissar annabi Musa alaihi salam da tafiyarsa zuwa ga Al-Khadir alayhi salam. A gabanin mu shiga tafsirin akwai tambayoyi guda biyu da za mu amsa. Tambaya ta farko, mai tambaya ce take tambaya dangane da jinin al'adar al'adarta da take cewa tana yin kwana hudu, to amma yanzu saboda planning da ta yi ya sa yanzu tsawon kwanaki 8 jinin bai dauke mata ba, to yaya za ta yi wajen azuminta? Kamar yadda aka sani, dukkan abubuwan da ake amfani da su wajen planning, family planning, suna da matsala wajen wato wasa da al'adar mace, saboda sukan yi tasiri wajen zubar jinin da yake zuba a duk wata, saboda haka sai ya kasance baya fita a yadda ya saba fita cikin lokacin da ya saba fita, saboda haka zai rika zuwa yana daukewa yana zuwa yana tsintsinkewa. To idan haka har ta faru ga mace, abinda za ta yi la'akari da shi shine ta yi la'akari da nau'in jinin da yake fita daga wajen daga gare ta bayan ta gama kwanakin al'adarta. Idan jinin da yake fita ya kasance yana dauke da sifar jinin al'ada da ta saba gani, yana da rihi irin wanda ta saba ji, to wannan hukuncinsa hukuncin jinin al'ada, saboda haka ba za ta ci gaba da yin ayyukan ibada ba, za ta dakata duk sanda ya zo, sannan kuma duk sanda ya dauke za ta yi wanka kuma ta ci gaba da ibadarta, in ya dawo kuma ta kuma dakatawa, wato duk yadda zai yi mata wasa haka za ta rika tafiya da shi. In ya tafi shi kenan ta yi wanka ta ci gaba da ibada, ko da sallah ɗaya za ta yi, da zarar ya dawo kuma za ta dakata. Wannan idan har ya kasance nau'in jinin da ta saba gani ne, amma idan har kamanninsa ya canza ya zama wani jini ne take gani daban ba irin wanda ta saba gani ba, to wannan ya zama jini ne na larura, saboda haka za ta lissafa kwanakin al'adarta kawai, sauran kwanakin kuma za ta ci gaba da ibada. Bayan ta yi wanka za ta ci gaba da ibada illa iyaka, kowace sallah za ta yi sai ta yi alwala. Saboda haka wannan jinin da yake fita, idan har ta kula cewa yana dauke da sifa da rihi na jinin da ta saba gani, to za ta dauke shi a matsayin jinin al'ada, duk sanda ya zo za ta dakata da yin abin da take yi na ibada, duk sanda ya dauke kuma za ta yi wanka ta ci gaba da abin da take yi na ibada. Sai kuma wanda yake cewa amai ya kubuce masa, wato ya zo masa bazata, sannan ya kuma komawa, wato da ya zo maimakon ya fita sai amai ya koma cikinsa, to ya azuminsa. Amma idan ya kwace wa mutum baya warware masa azumi, abinda zai warware maka azumi a ce ka kago aman da kanka kai abinda za ka yi aman, sannan kubucewarsa ya koma, shi ba wanda ba zai bata masa azumi ba, saboda wani abu ne da ba da gangan yayi ba, idan ya kasance da ganganye bayan ya fito kuma sai ya mai da kayansa, to wani bayan kazanta da ya kuma ya bata azuminsa. Amma idan abu ne wanda ya zo masa ba bisa zaɓinsa ba, ba da niyyarsa ba, to wannan baya bata azuminsa, saboda haka azuminsa yana nan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
To kamar yanda jiya muka fara magana akan wasu kadiyoyi guda biyu. Kadiya ta farko maganar annabci ko waliccin Khidr, cewa waliyi ne ko annabi ne, da muka ji dalilan masu cewa waliyi ne kawai, da kuma waɗanda suka ce annabi ne, da kuma dalilansu, wanda babu ko shakka ga duk wanda ya ji dalilan malaman da suka ce Al-Khidr annabi ne, wanda kuma su suka fi yawa cikin malaman da suka yi magana akan wannan gaba. Babu shakka hujjojinsu hujjoji ne masu ƙarfi, da je mun zana abubuwa guda biyar akan na shida muka tsaya daga cikin dalilan da suka bayar. Akwai a cikin wannan ayoyin da muka karanta ayar baya, inda shi Khidr yake cewa haza firaqu baini wa bainik, wannan shine lokacin rabuwa ta da kai. Malamai suka ce ba zai yiwu ba wanda yake waliyi Allah ta'ala ya hada shi da annabi kuma ya so su rabu, a ce shi waliyi ne ba annabi ba, sai kuma Allah ta'ala ya hada shi da wani annabi ya zama tare da shi suna abubuwa, kuma kawai ya ce lokacin rabuwanmu ya yi. Sai dai idan shi ma annabi ne, cin gashin kansa yake, shi ma zaman kansa yake, to wannan shi ma yana samun wahayi daga Allah, daman hukuncensa ba gurin wannan annabin yake samu ba. Amma in har ya kasance waliyi ne, to zai so a ce rayuwarsa ya kare ta tare da wannan annabin, kamar yadda muka ga manyan waliyan Allah, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ba sa son rabuwa da shi. Da mai sayyidina Abubakar cikin sahabbai, da shi sayyidina Umar, suka yi ainihin fice, shi ne kasancewarsu sun fi kowa da zumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko da yaushe za ka ji sun ce annabi ya ce kharajtu ana wa Abubakar wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar, wa dhahabtu ana wa Abubakar wa Umar. Ko da yaushe ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun fita tare da Abubakar da Umar, mun dawo tare da Abubakar da Umar, mun tafi tare da Abubakar da Umar. Wannan lazumta din ita ce ta sa waɗannan sahabbai suka zamo sun yi wa sauran sahabban fice, sun yi fintinkau. To haka ashe waliyi yana daga cikin darajarsa da martabarsa a ce yana tare ma da wani annabi. To ya za a yi yana waliyi kuma ya zo cewa annabi Musa haza firaqu baini wa bainika? To kaga wannan kalma ita karan kanta tana nuna cewa ba annabi bane, to wannan ba waliyi bane, tana nuna cewa ba waliyi bane, tunda inda waliyi ne, inda annabi ne, inda waliyi ne, to da ba zai so a ce sun rabu da annabi ba. Ibnul Jauzi, kamar yadda zamu gani cikin maganganunsa, yake cewa abun mamaki shi Khidr alaihi salam da ake cewa yana nan, an ce yana ta haduwa da mutane, yau haɗu da wannan, yau haɗu da wancan, ya gamu da wancan, ya za a yi mutumin da ya zaɓi ya rabu da annabi, kuma a ce yana yawo yana haduwa da wasu mutane da basu kai daraja annabi ba, kuma yana koya musu yadda za su yi addini. A qadiya ta biyu, wato batu na biyu shine batun shin Khadir alaihi salam yana nan da ransa ko ya koma ga Allah. Na farko, da dama daga cikin ko in ce duka masufiya masu bin tafarkin sufanci sun tafi akan cewa Khadir yana nan hayyul yurzaku, yana nan da ransa, yana ci yana sha. Al-Imam an-Nawawi a cikin littafinsa Tahdhibul Asma'i wal Lughat ya ambaci cewa sufaye sun yi ittifaki akan wannan, yake cewa sun yi sabani game da hayatul khadri wa nubuwatihi, cewa Khadir yana nan da rai kuma annabi ne. Yace faqala al-aktharuna min al-ulama'i huwa hayyun mawjudun bayna azhurina, da yawa daga cikin malamai sun ce yana nan da ransa, yana yawo a tsakankaninmu. وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة. يتي وانا وانا أبني لأك اتفاقي صوفا يسوك اتفاقي أكان سد متانين كركي دمسنا. يتي وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصر. يتي لا بار ركن دعيكي بايروا دنقنا دقننسا وادشي da karɓar wani abu na ilimi a wajensa, da yi masa tambaya, da sauraron amsarsa, da kuma ganinsa da ake yi a wasu gurare masu daraja da guraren alkhairi, ya ce waɗannan labarurruka ne masu yawan gaske da ba za su lissafu ba. Wa ashharu min an tuzkar, sun yi shaharar da masu yawan ambace su ba. To wannan Imam an-Nawawi abin da ya faɗa kenan a cikin littafin Tahdhibul Asma'i wal Lughat ya jingina wa cewa al-sufiya sun yi ittifaki akan wannan da wasu mutanen kirki da wasu masana akan cewa yana nan, kuma ana ta haduwa da shi a gurare daban-daban, ana yi masa tambaya, ana karɓar ilimi a wajensa, ana kuma haduwa da shi a gurare masu daraja masu tsarki. Daga cikin malaman da suka rinjayar da cewa wato yana nan da ransa akwai Abu Abdullahi al-Qurtubi mai tafsirin al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an, shi ma a cikin littafinsa tafsirinsa ya ce Khadir yana nan da ransa. To wannan magana ta ruɗi da yawa daga cikin jahilai da waɗanda suke da'awar sun haɗu da shi, sun gamu da shi, kuma sun karɓa wasu abubuwa a wajensa, kamar yadda Ibnul Jauzi yake faɗa. Ibnul Jauzi a cikin littafinsa Al-Mawdu'at yana cewa وقد أغرى خلق كثير من المهوسين بأن الخضر حي إلى اليوم. yace ogoriya ko an rudi da yawa daga cikin masu takaitaccen tunani cewa Khadir yana nan da ransa har zuwa yau. Wara wasu karkarwaito ruwayoyi da labarurruka na cewa annahu iltaqa bi Ali ibn Abi Talib, cewa Khadir ya hadu da Ali ibn Abi Talib, wa bi Umar ibn Abdul Aziz, ya hadu da Umar dan Abdul Aziz, wa anna khalqan kathiran min as-salihin ra'awhu, kuma da yawa daga cikin mutanen kirki sun ganshi. وصنف بعض من سمع الحديث ولم يعرف علله كتابا جمع فيه ذلك. يجي اكوي وني ما مالمي وند يجي وسو روايوي نا حديثي اما بي سان إللولين حديثي با يا تتر وني لتافي دا يا امبچي إيرين وننا ا تشيكي ولم يسأل عن أسانيد ما نقل اما بي جي ياي بنچيكي ياي تبايا game da إسناد اللابارركن دا يرقا كاووا با. وانتشر الامر يجي الامر يادو الى ان جماعه من المتسنئين بالزهد يقولون الامر يادو زوا غا هر ما wasu daga cikin masu nuna zuhudu da gudun duniya sai su rika cewa ra'ainahu mun ga Khadir, wa kallamnahu mun yi magana da shi. Ibnul Jauzi yace fawa ajaban abin mamaki alahum fihi alamatu ya'rifunahu biha, akwai wata alama ce da suke gane shi ta yadda in sun gan shi za su san cewa wannan Khadir ɗin ne suka gani ba wani shaidani ba. Dalilan da masu cewa yana nan da rai kuma yana nan yana yawo, kuma wasu salihan bayi suna ganin shi can da nan da can, dalilai guda biyu ne. Dalili na farko, ruwayoyin da aka samu, wasu aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu aka jingina wa sahabbai da tabi'ai cewa yana nan ana ganin shi kuma har ana hadu da shi, kuma wasu sahabbai da tabi'ai sun gamu da shi. Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Al-Ghunya ya kawo wasu daga cikin irin wannan ruwayoyin ba tare da duba zuwa ga rashin ingancin su da tsananin raunin isnadin su ba. Wannan shine hujja ta farko, wato ruwayoyin cewa an hadu da shi ko an gamu da shi ko sahabbai tabi'ai da wasu salihai suna haduwa da shi kuma suna zantawa da shi. Hujja ta biyu, kissar wasu daga cikin waɗanda ake jingina su zuwa ga suhudu da tasawuf cewa sun hadu da shi, wanda har Imam An-Nawawi a baya yake ce mana kisso shi ne wanda ba za ka iya ma lissafe su ba, ba za ka iya ma kidanye su ba saboda yawan su. To ansa akan abu na farko, wato hadisai da aka rika jinginawa wasu zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa Khadr yana nan, ruwayoyi ne waɗanda suke malamai sun yi magana akan su, da yawa daga cikin malamai masana ilimin hadisi sun yi magana akan cewa waɗannan ruwayoyi ne waɗanda ba su da inganci. Kaɗan daga cikin malaman da suka yi magana zan ambace su, akwai Al-Hafiz Abul Hussein Ahmad ibn Ja'far wanda aka fi sani da Ibnul Munadi. Ibnul Munadi Al-Baghdadi ya rasu shekara 336, ya yi littafi musamman akan wannan kamar yadda Ibn Hajar yake nuna ko kuma maganganun Ibn Al-Qayyim a cikin littafinsa Manarul Munif suke nuna cewa ya yi littafi musamman akan wannan. To shine yake cewa wa jami'ul akhbar, dukkanin wata ruwaya fi dhikril khadri, wacce ta zo tana ambatan al-khadir, ana ambatan khadir a cikinta, wahiyatu suduri wal ajaz, ruwayoyi ne waɗanda farkonsu da ƙarshensu duk bai inganta ba, farkonsu da ƙarshensu yana da rauni matuƙa da gaske. La takhlu min abraini, wanda ɗayan biyu ne, yace imma an takuna udkhilat baina hadisi ba'd ar-ruwat al-mutaakhirin as-sifalan, ko wasu daga cikin masu rawaito hadisi ɗan baya-baya aka shigar musu da shi a cikin halin gafala, ba su fahimci cewa hadisai ne wanda ba su tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko zuwa ga sahabbai. Wa imma an yakuna al-qawm arafu halaha farawaha ala jihati at-ta'ajjub fa nusibat ilayhim ala wajhi at-tahqiq, ko kuma a sun san yanayin ruwayoyin cewa ruwayoyi ne wanda ba su inganta ba, kuma sun ruwaito shi don su nuna mamakin cewa ya ake ruwaito irin waɗannan labarurukan da ba su inganta ba. Wasu kuma da suka zo suka gani sai suka ɗauka ai sun ruwaito su ne a matsayin hujja, saboda haka sai suka jingina musu su. Malami na biyu shine Abul Khattab Umar ibn al-Hasan, wanda ya fi shahara da Ibn Dihya al-Kalbi, wanda ya rasu shekara ta 545. Ibn Hajar ya ciro maganarsa a cikin littafinsa Az-Zahrun Nadhr, ya ciro maganarsa inda yake cewa la yathbutu ijtima'ul khadr ma'a ahadin min al-anbiya illa Musa alayhi salam, yace babu wata ruwaya da take tabbatar da cewa Khadir alayhi salam ya hadu da wani annabi in ba annabi Musa ba alayhi salam, kama qassa al-Qur'anu kama qassa Allah ta'ala min khabarihima, kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labarin su a waɗannan ayoyi da muka ji karatun su. Yace wa jami'u ma warada fi hayatihi la yasihu minha shay'un bi ittifaqi ahli an-naqli, amma da dama ko kuma duka abinda aka ruwaito wanda suke ruwayoyin da suke nuna cewa Khadir yana nan da ransa, yace wannan babu wani wanda ya inganta da ijma'in masana ruwaya. Wa innama yadhkuru dhalika man yarwi al-khabar wa la yadhkuru illatahu, yace waɗanda suke kawo irin waɗannan ruwayoyin su ne irin waɗanda suke kawo ruwaya ba tare da su faɗa illarta ba, imma li kaunihi la ya'rifuha, ko dai kasancewar shi mai kawo ruwayar bai san cewa tana da illa ba, yace wa imma li wuduhiha inda ahli al-hadith, ko kuma a'a saboda masana ilimin hadisi da zarar sun ganta za su san cewa wannan ruwaya ce wacce bata inganta ba, don haka ba sai yayi bayani ba. Wadda ita ce maganar Ibn Dihya al-Kalbi. Hakanan Al-Hafiz Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi mai littafin al-Mawdu'at, wanda ya rasu shekarar hijira 597, shi ma a cikin littafinsa al-Mawdu'at, wato littafin da ya tattara hadisai bara gurbi waɗanda aka jingina wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam alhalin hadisan ƙarya ne, shi ma ya kakkawo irin waɗannan ruwayoyi daga ƙarshe sai ya ƙare da maganar cewa hadhihi al-ahadithu batila, ce dukkan waɗannan hadisai na ƙarya ne, saboda ka babu hadisi ɗaya wanda ya kai labari a gurinsa. Haka nan daga cikinsu akwai Isma'il ibn Umar ibn Kathir, wanda muka fi sani da Al-Hafiz ibn Kathir bi littafin tafsirin nan shahararre, tafsirin Qur'an al-Azim, bi kuma littafin Al-Bidaya wa Nihaya, shi ma a cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya yana cewa wa hadhihi riwayatu wal hikayatu, ce irin waɗannan riwayoyi da waɗannan labarurruka, hiya umdatu man zahaba ila hayatihi ila al-yawm, ce ita ce madogarar wanda ya yadda cewa Khadir yana nan da rai har zuwa yau, ya ce wa kullum min hadhihi al-ahamin al-ahadith al-marfu'ati da'ifatun jiddan, ya ce dukkan hadisan nan da ake jinginawa Annabi sallallahu alaihi wasallam masu rauni ne matuƙa da gaske, la yaqumu bi misliha hujjatun fi din, ba a kafa hujja da irin su a addini. Haka nan daga cikin waɗanda suka yi magana da tsokaci akan raunin irin waɗannan labarurruka na Khadir da ake yadawa ana jinginawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko sahabbai, akwai Al-Hafiz Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya, ibn Qayyim al-Jawziyya da yana shekara ta 751, shi ma a cikin littafinsa Al-Manarul Munif yana cewa wal ahadithu allati yuzkaru fiha al-Khadir wa hayatuhu kulluha kadhibun, ce dukkan hadisan da ake bayar maganar Khadir, aka ce Annabi yayi maganar Khadir ko yayi maganar rayuwarsa, banda wanda muka karanta cikin Sahih Bukhari wanda aka bamu labarin da Allah ta'ala ya bamu labarin sa, yace to duk waɗannan hadisai ne na ƙarya. Wala yasihu fi hayatihi hadithun wahidun, babu wani hadisi kwaya ɗaya tak wanda ya inganta wanda yake tabbatar da cewa Khadir yana nan da rai. To wannan kaɗan daga cikin malamai da suka yi magana akan wannan, amma ba haka ba, suna da yawa, babu lokaci da za a ci sai an kawo su gaba ɗaya, waɗannan jimajiman malamai ma kaɗai sun isa. Mafi tsaftar labarin da aka ruwaito duk cikin rububin labarurrukan da ake kawowa na cewa wani daga cikin magabata ya haɗu da Khadir ko sahabi ko kuma wani tabi'i, mafi tsaftar isnadi shine wanda Yaqub al-Fasawi, Abu Sufyan ibn Yaqub al-Fasawi ya kawo a cikin littafinsa Al-Ma'rifatu wat-Tarikh, ya kawo wata riwaya ta hanyar Damra, shi kuma daga As-Sari ibn Yahya daga Riyah ibn Ubaida. Riyah ibn Ubaida yake cewa ra'aytu rajulan yumashi Umar ibn Abdul Aziz mu'tamidan ala yadayhi, yace naga wani mutum suna tafiya da Umar dan Abdul Aziz, an san Umar dan Abdul Aziz khalifa adali daga cikin khalifofin Banu Umayya, wanda mun yi maganar sa kwanaki majalisi biyu da suka wuce akan adalcin sa da kuma yadda ya bar ƴaƴansa ba tare da sun ya bar musu wani gadon azo a gani ba. To shine shi wannan mutum Riyah ibn Ubaida yake cewa na ga wani mutum ya kama hannun khalifa Umar ibn Abdul Aziz yana tafiya a gabansa, fa qultu fi nafsi, sai na ce a raina inna hadha ar-rajul jaf, wannan rajul wannan mutum ba shi da kunya, babban mutum khalifa haka ka cacime shi haka kana tafiya a cikin sa, ka dar wato abin nan ka dafe masa kana tafiya a cikin sa. Shikenan yace yayin da aka gama sallah sai nake tambaya, nace nake tambayar Umar ibn Abdul Aziz, nace wani mutum ne na gani ya dafe maka kuna tafiya tare? Sai Umar ibn Abdul Aziz yace wa har ra'aitahu ya Riyah, ka ganshi da idanka Riyah, ka ganshi da idanka? Sai yace da shi, sai yace na'am na ganshi. Sai yace da shi ma ahsabuka illa rajulan salih, ba na tsammanin ka face kai mutum ne na kwarai, mutumin kirki ne, zaka akhi al-Khadir, ai dan uwana ne Khadiru, shine wannan mutum, basharani anni sa'ali wa adilu, ya mun bushara ne cewa zan karbi ragaban mulki kuma zan yi adalci, wannan kafin ya zama khalifa kenan, wato shine yake mun bushara cewa zan zama khalifa kuma zan zama adali. To wannan shine mafi tsafta cikin asalin din da aka ruwaito, wanda Al-Fasawi ya fitar da shi, Ibn Abu Nu'aym da Ibn al-Jawzi sun fitar da shi ta hanyar Fasawi, wanda shine mafi tsaftar isnadi, kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani yake faɗa a cikin littafansa Fathul Bari da kuma littafinsa Az-Zahrun Nadir. to amma duk da haka idan muka dubi sanadin zamu ga yana da illa guda biyu. Illa ta farko a cikin sanadin sa akwai wani mutum da ake kira Muhammad ibn Abdul Aziz Ramli. Muhammad ibn Abdul Aziz Ramli ta hanyar sa aka ruwaito wannan riwaya ko in ce wannan labari, wanda Abu Hatim a cikin Al-Jarh wa Ta'dil yake cewa indahu gharaib, mutum ne bai kawo abubuwan mamaki. Walam yakun indahum bil mahmud, baya daga cikin waɗanda ake yaban su a gurin malaman hadisi. Yace huwa ila dha'fi ma huwa, yafi kusa da kajingina shi da rauni. Abu Zur'a shi ma yace laysa bil qawi, ba kakkarfan mutum bane a harkar hadisi. Ibn al-Jawzi yace majruhun inda al-ulama, malamai sun soke shi. Sannan illa ta biyu, Damra ibn Rabi'a ar-Ramli shi kadai ya rawaito wannan hadisin, wanda shi kuma koda ya kasance sai kane malamai suna magana akan cewa wani lokaci yana kadaita da wasu hadisan da basu inganta ba. Shine wanda Imam Ahmad ya masa inkarin wani hadisi wanda yana cikin Sunan Tirmidhi, man malaka za rahimin mahram fa huwa lahu atiq. Imam Ahmad yayi inkarin hadisin sosai. To wannan shine mafi girman abin da suka dogara da shi, kuma kun ga yadda abin yake. Wannan kadai bai isa ya sa a iya tabbatar da rayuwar wani mutum ba tun zamanin Annabi Musa kawo yau. Wannan dai dalilan ba za su iya baka yaqini ko gamsuwa cewa in dai da wannan dalilan ne za a ce wani mutum yana nan har yanzu da ransa tun zamanin Annabi Musa alaihi salam, wannan ba zai zama gaskiya ba. Mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa Khadir ya mutu ya koma ga Allah, wannan shine abinda malamai masu kalailai cewa cikin harkar ilimi suka tafi a kansa. Daga cikin malamai kadan wanda zamu ambaci sunansa ba duka ba, akwai al-Imam al-Bukhari, akwai Ibrahim al-Harbi, wanda aka tambaye shi game da al-Khadir yana nan ko baya nan, yace da shi yace man ahala ala ghaibin lam yusib minhu, wanda duk zai jingina ka ko ya maka hujja da mutumin da baka gani shi ai bai maka adalci ba. وما القى هذا بين الناس الا الشيطان, yace ba kowa ya jefa mutane wannan aqidar ba sai shedan. Saboda haka in ka matsa a ina yake sai a ce maka yana can tsakiyar kogin baliya, to kaga zaka matsa sai ka gano shi, to in ka ce sai ka gano shi kai ma sai ka tafi, kai ma ka bi hanyar da kifi ya bi wa ta kaza sabila wa fil bahri ajaba saraba, kai ma ka shiga ka kutsa tsakiyar kogin baliya sai a ce maka a can yake, to kaga shikenan an sa maka wato fitar da kauna. Shi yasa ya ce wa ma alqa hadha bainan nasi illa ash-shaytan, mutum ya zo da abu in an titsiye shi ina ya samu kawai sai ya ce mutane ai ya hadu da Khadir ne ya gaya masa, ya ce to wanda zai kafa maka hujja da mutumin da ba za ka ganshi ba balle ka tabbatar da maganar nan, ya ce bai maka adalci ba. Haka nan cikin malaman da suka tafi akan cewa Khadir baya duniya, akwai Abu al-Khattab ibn Dihya al-Kalbi, akwai Abu al-Husayn ibn al-Munadi, wanda yake cewa bahastu an ta'mir al-Khadir, nayi bincike iya bincike game da cewa Khadir yana nan dare ko ya koma ga Allah, yace fa idza aktharu al-mughaffalina, sai naga yawancin mutanen da suke masu kankanin tunani masu takaitaccen tunani, mughtarruna bi annahu baqin, an rude su da cewa yana nan da rai, min ajli ma ruwiya fi zalika, saboda ruwayoyin da ake ruwaitowa da labarurkan da ake bayarwa. Haka nan cikin waɗanda suka ce baya duniya akwai Ibn al-Jawzi, wanda har yayi littafi musamman ma akan haka, ya bi dukkan hujjojin da ake kafa hujja da su akan rayuwarsa gaba ɗaya, ya bi ya kwakwabshe su, kuma ya kawo hujjojin da suke nuna cewa Khadir ya koma ga Allah, waɗanda za mu ambaci wasu daga ciki. Akwai al-Qadi Abu Ya'la, akwai al-Qadi Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki, ibn al-Arabi al-Maliki mai littafin ahkam al-Qur'an, wanda sanannen malami ne na mazhabar Malikiya. Akwai Abu Hayyan al-Andalusi mai littafin tafsir na al-Bahr al-Muhit. Akwai Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wanda har rubutu yayi musamman akan wannan mas'ala, saboda a lokacin sa an yi ta yaudarar mutane da wannan batu. Akwai waɗanda suka yi ta yaudarar jama'a suna jefa su cikin halaka da sunan sun gamu da Khadir ya gaya musu, to wannan tasa Ibn Taymiyyah ya ga dole ne ya yi rubutu akan wannan, saboda shaidanu sun rika haduwa da mutane. Wani mutumin da za a haɗu da shi salihi ne amma mughaffal ne, ba shi da ilimi, yana da ba shi da zulfan ilimi, ba shi da ya hadu da wani mai fararen kaya da dogon gemu ya ce ni ne Khadir, sai ya tafi yana ce mutane ai mun hadu da Khadir. Shi kuma kasancewar yana ga kansa mai ibada ne, mai yawan tsoron Allah, mai zuhudu, mai abin nan, sai ya yarda cewa ai Khadir din ne Allah ya nuna masa. To a irin haka shedan ya yi tabbatar da mutane, wannan ta sa Ibn Taymiyyah ya yi rubutu musamman kamar da almajirinsa Ibn Abdul Hadi yake cewa ya yi rubutu na musamman akan haka, wa ikhtara annahu mata, kuma zabinsa shi ne Khadir ya koma ga Allah. Wannan maganar ta Ibn Abdul Hadi tana cikin littafinsa Al-Uqudud Durriya fi manaqib Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Hakanan almajirinsa Ibn Al-Qayyim shi ma yake cewa allafa juz'an fi wafatil Khadir, ya yi rubutu na musamman domin bayanin cewa Al-Khadir alayhi salam ya koma ga Allah. Wannan abin da suka ambata da abubuwan da zamu ambata nan gaba daga Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah sun rushe wata fatawa da ake jingina masa, wanda tana cikin majmu'ul fatawa, akwai ta a cikin majmu'ul fatawa na hudu shafi na 339, inda a ciki aka nuna cewa Ibn Taymiyyah ya tafi akan cewa Khadir yana nan da ransa. To waɗannan maganganu na almajiransa waɗanda suka fi kowa sanin iliminsa, kamar Ibn Al-Qayyim da Ibn Abdul Hadi. Ibn Al-Qayyim kam wannan shi ne ma mutumin da ya yi sharhin ilimin Ibn Taymiyyah, ana in ka ga dama ka ce shi ne Ibn Taymiyyah as-Saghir, ko ka ce masa Mukhtasaru Ibn Taymiyyah. To shi karan kansa abinda yake cewa Ibn Taymiyyah ya tafi akan cewa Khadir ya bar duniya, kuma maganganunsa mafiya yawa a cikin fatawa da wasu littattafansa, kamar yadda zamu ishara zuwa gare su, sun tafi akan cewa Ibn Taymiyyah ba ya da ra'ayin cewa Khadir yana nan da ransa, yana yawo bainar jama'a. Don haka wannan abinda aka jingina baya daga cikin maganganun Ibn Taymiyyah, ko da kuwa mai tattara fatawa mai tattara majmu'ul fatawa ya ambaci wannan risalar a ciki, don shi karan kansa da ya ambata a bisa shakka ya ambace ta, don daga ƙasa bayan ya kawo ta sai ya ce haka na samu wannan nima. To amma abinda yake ingantacce shi ne Khadir alayhi salam tuwaffiya, ya koma ga Allah, kamar yadda Ibn Taymiyyah ya bayani a wasu gurare. A daga cikin malaman da suka tafi akan cewa Khadir ya koma ga Allah akwai Ibn Al-Qayyim, akwai Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani littafin Bulughul Maram, ko kuma kace mai littafin Fathul Bari babban kundin sharhin Sahih Bukhari. A cikin littafin sa Az-Zahrun Nadir, wani littafi ne musamman akan Khadir alayhi salam, to a ciki yake cewa wallazi tamilu ilayhi an-nafs, maganar da rai za ta fi nutsuwa da shi, kuma maganar da rai za ta fi nutsuwa da ita, min haythul adillatul qawiyyah, duba da ƙarfafan dalilai, khilafu ma ya'taqiduhu al-awam, yace sabanin abin da gama gari suka yadda, min istimrari hayatihi, na cewa Khadir yana nan da rai, yace sabanin wannan aqida shine abin da rai za ta karkata gare shi, shine Khadir ya koma ga Allah. Daga cikin malaman da suka faɗi haka akwai al-allama Muhammad al-Amin al-Shankiti mai littafin Adwa'ul Bayan, akwai al-allama Muhammad ibn Ashur mai littafin tafsirin at-tahrir wa at-tanwir, wanda yake cewa a cikin tafsirinsa laqad lahiqahu al-maut alladhi yalhaqu al-bashar, mutuwar da take samun sauran mutane ta same shi, shi ma ya koma ga Allah. Sannan yayi jan kunne game da da'awar wasu waɗanda suke da'awar bin sufanci, da cewa suna haɗuwa da shi har ma suna karɓar ilimi a wajensa. Ibn Ashur yayi gargadi akan wannan irin batu da irin wannan da'awa. To kaɗan daga cikin dalilai wanda suna da yawa wanda suke nuna tabbacin cewa Khadir ya koma ga Allah, malamai sun yi hujja da farko fadar Allah ta'ala a cikin suratul anbiya, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun, ba mu sanya ba wani mutum gabanin ka dawwama ba, shin idan ka koma ga Allah su masu dawwama ne? Ibn Kathir al-Hafiz Ibn Kathir alayhi rahmatullah yake cewa a cikin littafinsa Al-Bidayah wa Nihaya, bayan ya kawo wannan ayar Ibn Kathir sai yake cewa to idan Khadir shi ma mutum ne, to ya shiga cikin umumin wannan ayar ba ko shakka, yace kuma bai kamata a ce a kebance shi ba a ce shi yana nan har zuwa yanzu da rai sai idan akwai wani dalili sahihi wanda kuma an san babu shi yace walam yuzkar ma fihi dalilun ala takhsis am ma'sumin yajibu qabuluhu kuma har zuwa yanzu babu wani wanda ya kawo wani dalili sahihi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake zai zama wajibi a karbe shi ashe kaga Khadir alaihi salam ya koma ga Allah haka nan al-Allama Muhammad bin Amin al-Shantiti bayan ya kawo wannan a matsayin hujja da take kore zamantowar Khadir har zuwa ga yanzu yana da rai yace fadar Allah da yace wa ma ja'alna li basharin basharin inna dakira ce fi siyaqin nafyi fa hiya ta'um kull bashar ce wa ma ja'alna li basharin korewa ce aka kawo dakira a bayan ta wanda korewa dakira in ta zo a siyaqin korewa tana nuna ubumi tana nuna kowa ya shiga cikin wannan dakira babu wanda zai fita sai idan akwai wani dalili da ya fitar da shi yace fa yalzamu min zalika nafyul khuldi an kull basharin min qablihi wannan shi yake nuna cewa an kore dawama da rai daga kowane irin mutum gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal khadiru basharun min qablihi kuma khadir mutum ne gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama yace falau kana shariba min ayni al hayati da ya sha daga marmarin rayuwa din da suke cewa wasara hayyan khalidan ila yawm al qiyamati ya zama mai rai ne da zai dawama har zuwa lokacin tashin al qiyama lakana allah qad ja'ala lidhalika al bashar huwa al khadir min qablihi al khuld to da ya zama kenan ubangiji ta'ala ya sanya masa khuld din da nan ya kuma kore cewa bai sanya ba wani ba sai daga cikin hujjoji akwai hadisin da imamani limaman nan guda biyu al-bukhari da muslim suka ruwaito daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshen rayuwarsa ya mana sallah ta isha'i mun gaba sallar isha'i da shi da aka yi sallama sai ya tsaya a cikin mu sai yake cewa ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa man huwa ala dhahri al-ardi ahad yace kuna ganin wannan daren naku wannan daren da muke ciki to bayan shekara 100 daga yanzu babu wanda zai zama yana nan dare babu wanda zai zama yawon zu daga yau wanda yake a doran ƙasa a ce kuma yana nan dare to yana gaya wa sahabbansa cewa zuwa ƙarshen shekara 100 daga lokacin to duk wani sahabi babu shi a duniya kuma duk wani wanda zai zo ya da'awar sahabbantaka to ƙarya yake kun san akwai wanda suka zo wani ma ƙarni na 6 ya zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayin da'awar shi ya ga manzon Allah akwai wani ana ce da shi ratanul hindi har rubuce yake da shi na hadisi cewa shi yayi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga ranan nan zuwa shekara 100 gaba babu kuma wanda zai wanzu a doran ƙasa wanda yanzu yake da rai ma'anar hadisin kamar yadda Ibn Umar ya fassara shi cewa la yabqa mimman huwa al-yawma ala dhahri al-ardi ahad yuridu bidhalika an yankharima dhalika al-qarn yace abinda yake nufi tsare kun wannan lokacin duk za su kare shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi arwayar Jabir a cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafin gabar duniya da wata daya yace ma min nafsin manfusatin al-yawma ta'ti ala mi'ati sanatin wa hiya hayyatun yawma idhin yace babu wata rai da take numfasawa a yau wanda take da rai nan da shekara 1 za ta ci gaba da zama da rai ta da cewa masu cewa yana nan suka ce ai yana nan ai shi ba a doran ƙasa yake ba cikin tsakiyar teku yake kuma annabi ƙasa yake to amma kuma su ba a tsakiyar tekun suke haɗuwa da shi ba wani ya ce ya haɗu da shi gurin dawafi wani ya ce ya haɗu da shi a Madina wani ya ce kowa yana faɗar gurare ne wanda ba tsakiyar teku ba al-alusi al-lam al-alusi cikin ruhul ma'ani tafsirin sa yake cewa hadha ab'adu min at-ta'wil wannan hadisin yafi karfin kuma a bankara shi hadisi ne karara al-imam ibn battal al-maliki mai littafin sharhin sahih al-bukhari yake cewa wa inna ma arada wallahu alam anna hadhihi al-mudda takhribu al-jil alladhi hum fihi yace wannan hadisin yana nuna cewa dukkan wannan tsare kun da suke doran ƙasa a lokacin zai zama babu su. Lokacin da aka yi Imam al-Bukhari tambaya game da Khadir da Ilyas, tunda har Ilyas shi ma wasu suna cewa yana nan da ransa shi ma yana yawo. Lokacin da aka yi Imam al-Bukhari tambaya game da suna nan ko ba sa nan, sai ya ce kaifa yakunu hadha, ta yaya za a ce waɗannan annabawa suna nan da ransu. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabqa ala ra'si mi'ati sana, sai ya kawo wannan hadisi sai ya hujja da shi. Abu Abdullah al-Qurtubi, kamar yadda muka faɗa a farkon maganar mu cewa yana daga cikin masu yarda da cewa yana nan da rai, to ko shi karan kansa ya sara ma wannan hujjar cewa hujja ce mai ƙarfi. Yake cewa innal haditha, yake cewa shi da kansa yake cewa wannan hadisi mimma yaqdi bi maut al-Khidr alayhi salam al-an, yana daga cikin dalilan da suke hukunta mutuwar Khidr alayhi salam a yanzu, cewa bayan shi da kansa, bayan kuma ya karkata watakila kawai zamaninsa ya ga masu fadar hakan suna da yawa, shi ma ya karkata ya fada kamar yadda suka fada. Amma dai shi da kansa wannan hadisin ya dan wato soya girgiza shi. Yana cewa har ila yau, yake cewa qala ulama'una, malaman mu suna fada mana, yace hasilu ma tadammana hadha alhadith annahu sallallahu alaihi wasallama, yace a dunkula abinda wannan hadisi ya kunsa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin kafin ya koma ga Allah da wata daya, anna kullu man kana min bani adama mawjudan fi zalika la yazidu umruhu ala 100 sana, wanda duk yake da rai a lokacin to rayuwarsa ko shekarunsa ba za su karu, ba za su zama, wato ba za su wuce shekara 100 ba, saboda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ma min nafsin manfusa. To Qurtubi, tunda kamar yadda muka ce ya tafi akan cewa yana da rai, ya so yayi wa wannan hadisi wato karan tsaye wajen hujja da shi akan mutuwar Khidr alayhi salam. Yake cewa wannan min al-amil makhsus, cewa am ne amma an keɓance shi, saboda me yace saboda bai rayu bai shafi annabi Isa ba, ai annabi Isa yana nan. To aka ce duk wata rai ta koma ga Allah, kaga har annabi Isa alayhi salam kenan ya mutu kenan, wanda Qur'ani kuma yana nuna cewa bar rafa'ahu Allah ilai. Yace kuma Dajjal ma akwai hadithul jassasa, hadithin Tamimud Dari, wanda yayi tafiya a cikin ruwa, jirgin ruwansu ya kife da su, suka tsinci kansu a cikin wani tsibiri, wanda a wannan tsibirin ya haɗu da Dajjal, yazo ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin Dajjal da labarin wannan dabbar jassasa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya hawo minbari ya bada labarin, wanda Fatima bintu Qais ta ruwaito mana yana cikin Sahih al-Bukhari. Yace to wannan hadisin ai bai shafi Dajjal ba, kuma ai hadisi yazo cewa Dajjal yana nan da ransa, hadisi yana cikin Sahih Muslim. To amma in ka lura wannan itirajin ba zai zama warid ba, saboda me? Saboda shi karan kansa ya ce waɗannan da ya ambata da Annabi Isa da kuma rayuwar Dajjal da ita kanta dabbar jassasa din, in har za ta shiga cikin hadisin, ai nassi ya ce sahihi ya zo ya keɓance su, ko ba haka ba? To in nassi sahihi ya fitar da su, ya kamata duk wani wanda za a fitar shi ma a kawo nassi sahihi din, in ba haka ba sai a bar shi a ciki. Amma da sai ya kawo mana irin nassin da zai samu na Annabi Isa alayhi salam da nassin da zai samu kan Dajjal, sai ya kawo mana shi a nan, sai mu sallama masa. To amma tunda babu nassi, sai a bashi shi ma yana cikin basharin da Allah ta'ala ce ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda. Hujja ta uku, maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hadisin Umar ibn al-Khattab da Imam Muslim ya rawaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar Badar, cikin addu'ar da yake yi, ya daga hannu yana cewa Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba la tu'badu fil ard, ko in tuhlik hadhihi al-isaba, ya ubangiji in wannan jama'ar da muke tare yanzu, yana nufin sahabbansa da suka yi imani da shi, in har suka halaka, ko kuma ya ubangiji in har ka halaka su, to ba za a samu komai mai bautar Allah a doran ƙasa ba bayan su. Ma'ana yana roƙon Ubangiji Ta'ala kada ya ba wa kafirai dama su zo su yi musu kisan ƙare dangi, saboda wannan al'ummar da yake tare da ita a Madina, musulmai, in yau aka ce babu su, to shikenan addinin musuluncin an murkushe shi, tunda waye kuma zai nakalto addinin musuluncin ya kai shi ga ƴan gaba, babu shi. To yake yin wannan addu'a, to shine malamai suka ce maganar da ya cewa ba za a samu mai bautar Allah a doran ƙasa ba bayan su, suka ce to wannan tana nuna cewa Khadir baya da rai. To da inda yana da rai, to da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ba za a samu mai bautar Allah ba, tunda zai zama shi yana dan ayyana bautar Allah. Yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam zai kore cewa ba za a samu mai bautar Allah ba bayan halaka sahabbansa, sai idan ya kasance su kadai ne a lokacin waɗanda suke dauke da aqida ta tauhidi. In har aka ce an gama da su, to babu wani a doran ƙasa kuma da yake da rai wanda yake dauke da aqida ta tauhidi. Sannan Ubangiji ta'ala a cikin suratu Ali Imran ya ce da mu, wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله تعالى يكي تيمنا كتنا لوك تنا مكريك الكوري دقاء النباوة لما أتيتكم من كتابي تسور أبن نباوك لنا نلتافي وحكمة وتنال التفن نباوك ده حكمة نباوك سنة ونما زو يزومك ينا بيقسكة أبن كتالة الشيشين النبي صلى الله عليه وآله وسلم la tu'minunna bihi lalle za ku je ku yi imani da shi, wala tansurunna kuma lalle za ku hadu da shi ku taimaka masa. Qala Allah ya ce a akrartum kun yadda kun amince da wannan, wa akhadtum ala zalikum isri kun karba alkawari na akan wannan. Qalu annabawa duka suka ce akrarna mun yadda mun amince. Qala Allah ya ce fashhadu to ku zama shaida, wa ana ma'akum min ash-shahidin nima ina tare da ku cikin masu shaida. Imam al-Tabari ya rawaito mana da kikkiawar salsala daga Suddi, babban malamin tafsiri na cikin tabi'ai, yana cewa da mu Allah ta'ala bai aiko da wani annabi ba tun daga zamanin annabi Nuhu alayhi salam, face ya karbi alkawari a wajensa cewa sai ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya taimaka masa matukar, ya bayyana yana da rai. Shi kuma wannan annabi sai ya karbi alkawari daga al'ummarsa cewa za mu bi Annabi sallallahu alaihi wasallam, matukar ya bayyana muna da rai kuma za mu taimaka masa. In kharaja wahum ahya, ko da shi ya koma ga Allah zai gaya al'ummarsa cewa to ko bayana idan har wannan annabi ya bayyana, to ku yi imani da shi kuma ku je ku taimaka masa. Hafiz Ibn Kathir yake cewa al-Khadir yace in ya kasance annabi ne kamar yanda mu muka ce, ko kuma wali ne kamar yanda suka ce, to ya shiga cikin wannan alkawari. Falau kana hayyan da yana nan da rai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to da mafi girman halin da zai tsinci kansa a ciki, mafi darajar yanayin da zai tsinci kansa a ciki shine ya kasance gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yayi imani da abinda aka saukarwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama na Alkur'ani, kuma ya taimaka masa kada ya bari wani daga cikin makiyansa ya kai gare shi. Yace li'annahu in kana waliyan, in kace shi waliyi ne baka ce annabi bane, to fa siddiqu afdalu minhu. Sayyidina Abubakar ya fi shi, Sayyidina Abubakar yana gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ba da gaban sa, yana gaban sa, kuma tunda ya daga wannan tuta ta kira zuwa ga Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abubakar ya shiga karkashin ta, kuma yake taimaka masa da dukiyar sa da rayuwar sa. Wa in kana nabiyyan, in kuma annabi ne shi kamar yanda muka faɗa, yace fa Musa afdalu minhu, to Musa ya fi shi daraja ai. Kuma sai ya kawo hadisin Imam Ahmad, fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, da Annabi Musa na da rai babu abinda zai fishe shi face ya zo yayi biyayya ya zama cikin mabiyana. To ya za a yi a ce annabawa Allah ta'ala ya rike alkawari daga wajensu cewa ba za su taba zama, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suna da rai ba tare da sun zo sun shiga ƙarshen tutar sa ba. Allah ya dauki wani alkawari a gurin su a ce kuma akwai wani wanda shi a fadar su ba annabi bane, ko kuma annabin ne ya shiga cikin ayar amma shi bai zo yayi wa annabi mubaya'a ba, ba a je shi a filin Badar ba, ba a je shi a filin Uhud ba, ba a je shi a Hunain ba, ba a je shi a Fathu Makka ba, ba zai yiwu ba. Annabi Musa alaihi salam, annabi ya ce da yana da rai ba abinda zai kubutar da shi sai dai ya zo ya zama cikin mabiyana, wanda kuma bilittifaq cewa annabi Musa alayhi salam afdalu min al-Khidr, annabi Musa ya fi shi falala. Shi yasa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa law kana al-anbiya al-mutaqaddimun qablahu ahya la wajaba alayhim mutaba'atuhu wa mutawa'atuhu. Da annabawan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wa sallama suna nan da ransu a duniya a zamanin sa, to da wajibi sun zo sun bi shi sun yi masa da'a. Sai ya kawo athar daga Ibn Abbas daga Ali wanda suke fadar irin wannan, yace wa in kana al-Khidr hayyan da'iman, shi idan har Khidr yana nan da rai kuma a kode yaushe yana nan da rai ba bai koma ga Allah ba, fa kaifa lam yadhkuri an-nabi sallallahu alaihi wasallam zalika qattu, ya aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda da rana daya bai gaya wa sahabban sa haka ba, wala akhbara bihi ummatahu, bai gaya wa al-ummat labarin Khidr cewa yana nan da rai yana yawo a cikin ku ba, wala al-khula wala khulafa'ur rashiduna, kuma khalifofin sa duka Abubakar da Umar da Uthman da Ali da suka zo ba su yi wa al-umma wannan bayani ba. Shi yasa Ibn al-Jawzi da ya rubuta littafi mai zaman kansa ya kawo dalilai masu ƙarfi waɗanda suke tabbatar da haka, da Ibn al-Qayyim mukci a cikin littafin sa Manarul Munif ya kawo daga cikin waɗannan maganganu, wanda a cikin su Ibn al-Jawzi yake cewa abubuwa guda hudu duka sun tabbatar da cewa Khidr alayhi salam ya koma ga Allah baya duniya, Al-Qur'ani ya nuna haka, sunna ta nuna haka, ijma'in waɗanda suke masu ƙalailaci abubuwa da bin su daki-daki ya tabbatar da haka, haka nan aiki da hankali ma ya tabbatar da haka. Saboda masu cewa yana nan da rai, a cikin su akwai waɗanda suke cewa tun zamanin Annabi Adam, wato dan Annabi Adam ne lisulbihi, sun ce Annabi Adam ne ya haife shi, dan cikin ƴaƴan Annabi Adam ne, ma'ana ɗansa ne ba wai irin dangantakar mu da Annabi Adam ba, yana cikin ƴaƴan da Annabi Adam alayhi salam ya tsuguna ya haifa. To yace in da wannan maganar gaskiya ce, abinda zai nuna maka kuma ba gaskiya ba ce. Yace da yanzu shekarunsa, yana faganar zamaninsa, zamanin Ibn al-Jawzi, Ibn al-Jawzi a ƙarni da shida yake, ya rasu ƙarshen ƙarni da shida. Yace da yanzu shekarunsa sun haura dubu shida, da yanzu shekarunsa sun haura dubu shida. Yace to a bisa ga al'ada ɗan adam baya kai shekara dubu shida a duniya. Yace kuma da a ce ɗansa ne shi ne ya haife shi, ko kuma a ɗansa ne na hudu, wato jikansa ne, tattaɓa kunnensa ne, kamar yadda wasu suka ce wai waziri ne, shine wazirin Zulkarnaini. Yace to halittar mutanen farko kun sani babbar halitta ce, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halicci Annabi Adam 60 zira'a, wato zira'i 60, sannan sai halitta ta riƙa raguwa har muka dawo yadda muke haka, wanda in mun tashi shiga aljanna za a maida mu kamar yadda halittar mu ta farko take, kowa sai ya koma zira'i 60 sannan zai shiga aljanna. Yace to da a ce tun a wancan lokacin yake, to da waɗanda suka gani shi za su ba da labarin sa da sun faɗi haka, amma duk waɗanda suke ba da labarin sa ba wanda yace ya ga wani zololan mutum iya ganin ka, mutum ake cewa an gani normal, ka duba labarin da muka karanta na Riyah wanda yake cewa ya ga wani mutum yana lirike yana dafalfalewa Umar ibn Abdul Aziz, kaga da a ce ya gan shi irin zira'i 60, ai ba ma zai tsaya ba, fita zai a guje, cewa zai aljani ne. Amma ya gan shi normal mutum, shi yake cewa wani irin mutum ne wannan jaf, mai jafa'i haka, ka kama bawan Allah kana dafalfale masa. To kaga alamacin su duk sanda waɗanda suke cewa sun gan shi mutum suke gani normal irin mu, to kuma mu ba a ce da shi mu cewa yana rikida ba, ba wanda ya ce yana rikida, tunda an ce mutum ne, ba ce yana rikida ba wannan lokaci ya fito dan gajere dan duƙurƙushi ko ya fito kamar kowa da kowa. Suka ce kuma da a ce Khidr yana da tun zamanin abin nan, to da sai mu ji labarin ya hau jirgin Annabi Nuhu alaihi salam, da sai ya shiga cikin jirgin Annabi Nuhu. Kuma malamai sun ittifaki cewa Nuhu alaihi salam yayin da ya fito daga jirgin nan ya koma ga Allah, shi da waɗanda suke tare da shi babu wanda ya yi saura kuma a duniya sai zuriyarsa. Allah ya ce waja'alna zurriyatahu humul baqin, to in dai baya cikin jirgin annabi Nuhu, to kuma Allah ya ce kawai wannan na cikin jirgin su suka yi saura, kaga babu shi kenan. To yace duk wanda yana nuna maka wannan cewa maganar cewa shi tun wancan zamani yake har zuwa zamanin annabi Musa har kuma zuwa yanzu yana nan da rai, magana cewa take ba ta da tushe, kuma yake cewa kuma yake na ga lokaci yayi dole in tsaya anan, amma insha Allah gobe za mu karkare da daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure, kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.